أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يومنا بيرق وتن رمضان شكرا تدبو نياد تريه حدود أربعين دا بقي وان دا داتي دا عشرين دا بيوغ وتن بيو ميلادية شكرا تدبو بيو دا عشرين دا شدا aya da malai karanta aya ta 28 kafin ita mun karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala aya ta 27 wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi kafirai suna cewa dan me Allah ta'ala bai saukar da aya ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna nufin aya irin wacce aka bawa annabi Musa na sanda ko annabi Salihu na taguwa ko annabi Isa na cewa yana ta da matacce da makamantan wannan. Ma'ana suna inkarin cewa Al-Qur'ani su suna ga ba aya bace da za su karba. Suna cewa laula unzila alayhi ayatun min rabbihi dan me ba za a saukan masa da aya ba daga ubangijinsa. Allah ta'ala ce kul a gaya musu inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Allah ta'ala shi yake tabar da wanda ya ga dama. Ma'ana duk ayar da za a saukar ba dole su yi imani ba in sun ganta. Da suke cewa a ba su aya, ai shari'a ta Allah ce, ko da an ba da ayar ma'ana sun gani suna iya musawa su ki imani. Saboda haka shari'a a hannun Allah take, ya ce wa yahdi ilaihi man anab, kuma shi yake shiryar da wanda ya koma izuwa gare shi da tuba. Ai man aqbala ila alhaqi, wanda ya koma wa shari'a ya bude zuciyarsa, wato wanda yake son gaskiya, sai Allah ya shiryar da shi. To sai Allah tabaraka wa ta'ala cikin aya ta 28 yake bayani na abinda masu imani suke samu waɗanda ya ba su shiriya, wato irin nutsuwa da suke samu a cikin zukatansu in sun karanta littafin Allah ko in an karanta musu littafin Allah. Shi ne fadin Allah ta'ala, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Allazina amanu, waɗanda suka yi imani da Allah, wa tatma'innu qulubuhum, zukatansu suna samun nutsuwa bi zikrillah, idan aka ambaci Allah. Yana daga cikin abin da suke samu idan sun yi imani, aka ambaci Allah, zukatansu suna samun sukuni da nutsuwa da ambatan Allah. Sabanin waɗanda suke kafirai ba su yi imani ba, su idan aka ambaci Allah suna samun kunci a cikin zukatansu. Wa idza zukira Allahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تو إذا أك أم بتش الله كافر يتزوج يستيقون تي تيبادا أما ما في إيماني إذا أك أم بتش الله تو كان زكاة سنة سامن نسوا سنة سامن كتير هنك لينا دقت كن نعمة تيماني شيني سوا سامن نسوا أزوجي إذا أك كرن تلتهم الله كو إذا أك أم بتش الله سنة سامن نسوا تطمئن قلوبهم بذكر الله da ambatan Allah. Zukatan suna yin taushi kamar yadda Allah ya faɗa, summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah, haka ambaci Allah sai zukatan su tausasa, wato su yi taushi. Sannan sai Allah ya bayyana kuma irin ladan da ya aje musu a lahira, yace allazina amanu wa amilu salihati, waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai, tuba lahum, ma'ana madalla da abinda Allah zai ba su na rayuwa tayyiba daddada kyakkyawa a gidan aljanna. Tuba lahum, ma'ana suna da haya tayyiba wa aisha tayyiba fil janna, suna da rayuwa daddada, suna da rayuwa wacce take mai faranta ciki a gidan aljanna. Tuba lahum, malamai suka ce, wasu suka ce tuba bishiya ce a gidan aljanna, Allah yake suna da ita, kenan suna da aljanna, tunda in ba a shiga aljanna ba ba za a samu wannan bishiyar ba. Wa husnu ma'ab, sannan suna da kyakkyawar makoma. Ai wa lahum inda rabbihim ma'abun hasan, suna da kyakkyawar makoma a wajen Ubangijinsu, shi ne dai gidan aljanna. In sun yi imani sun aiki na gari, Allah zai ba su gidan aljanna. Kaga wannan albishir ne da kuma targibi, kwaɗaitarwa ga cewa waɗancan su zo su yi imani domin su samu su yi aiki na ƙwarai don su samu gidan aljanna, su samu nutsuwa a duniya a zukatansu, a lahira kuma Allah ya ba su gidan aljanna. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kadhalika. Allah ta'ala ya ce kadhalika, kamar haka ne arsalnaka fi ummatin, muka aiko ka ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan al'umma, ma'ana cikin Larabawa, muka baka littafi. Qad khalat min qabliha umam, waɗanda al'ummomi sun gabata kafin mu aiko ka zuwa ga Quraisha, mun aiko manzanni zuwa ga mutane daban-daban. Qad khalat min qabliha umam, al'ummomi sun gabata daban-daban waɗanda Allah yake aiko musu manzanni. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ne na farko da aka aiko ga wata al'umma da shiriya ba. Allah ya aiko manzanni da dama ga al'ummomi na baya. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma face sai da Allah ya aiko musu masu gargadi. Saboda haka Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya aiko shi zuwa ga waɗannan al'umma, Quraishawa kenan, ko kuma al'ummarsa da Allah ya aiko shi zuwa gare su, waɗanda al'ummomi sun gabata a baya, waɗanda Allah ya aiko musu manzanni, su ma litatluwa alaihim, domin ka karanta musu. Allazi auhayna ilayka, abinda muka yi maka wahayi shi ne Alkur'ani. Malami suka ce litatluwa alaihim, ma'ana ba iya tilawar ake nufi ba a wannan aya, a karantar da su abinda ke ɗauke a cikin littafin na tilawa da kuma wato dokoki da hukunce-hukunce, domin su yi aiki da shi su samu rayuwa kyakkyawa a duniya. Ma'ana Allah ya saukar da Alkur'ani domin a karanta wa mutane abin da ke cikinsa, su fahimce shi kuma su yi aiki da shi. Litatluwa alaihim alladhi auhayna ilayka, domin karanta musu abin da muka yi wahayi zuwa gare ka, shine Alkur'ani, wanda yake ɗauke da shari'a da kuma wato rayuwa. In mutum ya bi Alkur'ani, dokokin Alkur'ani, zai samu rayuwa kyakkyawa a wannan duniya, sannan kuma ya samu tsira a gobe kiyama. Sai dai kuma gashi Allah ya yi wato Quraishawa, Allah ya aiko manzo a cikinsu, sai dai suna kafirci. Wa hum yakfuruna birrahman, suna butulcewa Allah, suna kafircewa Allah Arrahman, ma'ana sun ki su yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala, alhali gashi Allah ya yi musu kyauta da aiko musu manzo, yana shiryar da su, amma suna butulcewa Allah tabaraka wa ta'ala. Ai, alhali cewa wannan al'umma da Allah ya yi musu wannan wato baiwa da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu, suna kafircewa Allah, suna kin yin imani. Sai Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam, kul, ka gaya musu ya kai annabi, huwa rabbi arrahman, Allah mai rahama, ni shi ne Ubangijina, la ilaha illa huwa, wanda yake shi kadai ya tantance abautawa, wato shi kadai yake abin bauta na gaskiya, la ilaha illa huwa, babu wani abin bauta da dacewa in ba shi ba, alaihi tawakkaltu, kuma ka gaya musu cewa ni gare shi na dogara cikin dukkan al'amura na, wa ilaihi matab, kuma gare shi nake komawa da tuba, nake fata yayi min rahama. Su sun ki su yi imani da Allah Ar-Rahman. Idan aka ce su bauta wa Allah Ar-Rahman, sai su ce wa man Rahman, waye Ar-Rahman din, mu ba mu san shi ba, ba mu san shi ba. Ma'ana suna yin taurin kai, suna yin tawaye gabarin bautar Allah tabaraka wa ta'ala. Sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya gaya musu shi ne abin bautarsa guda ɗaya, wanda babu wani abin bauta in ba shi ba, kuma gare shi ya dogara, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab, ai ilaihi taubati wa marji'i, gare shi nake tuba kuma nake komawa da bauta ta, shi kadai bana bauta wani in ba shi ba. Sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau anna qur'ana,
وَمَا أُوتِيَ الْكِتَابَ وَمَا أُوتِيَ الْمُؤْمِنُونَ
Allah tabaraka wa ta'ala yana yabon Al-Qur'ani wanda ya bayyana mana aya da ta gabata yayi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kuma su Larabawa suna inkari, ma'ana suna masa cewa wannan Al-Qur'ani ba aya bace daga Allah, ma'ana suna so ne a ba su aya irin abinda Allah ya bawa manzannin baya, suna ganin Al-Qur'ani su a wajensu ba aya bace da ta gamsar da su. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bayanin matsayi da girman Al-Qur'ani da abin da yake dauke a cikin sa na mu'jiza. Shine fadin Allah ta'ala, walau anna qur'anan, da a ce za a samu wani abin karantawa, ai walau sabata anna kitaban, da ya tabbata cewa akwai wani littafi daga cikin littattafai, suyirat bihil jibalu, da za a motsa duwatsu daga inda suke, in an yi tilawarsa an karanta duwatsu su rika motsawa su bar inda suke tsaye saboda girman karatun da ake na wannan littafin. Aw qutti'at bihi al-ard, ko kuma in an karanta shi shuqqat al-ard bi tilawatihi alaiha, ya zama tana kikkecewa ƙasa tana tsagewa in ana karantawa saboda girman abin da ake karantawa na wannan littafi. Aw kullima bihi al-mauta, ko kuma ya zanto in an karanta littafin matattu suna tashi, ma'ana su tashi daga mutuwa. Ai kallama ahdun bihi al-mauta fi quburihim, ta yadda an karanta wanda yake kabari ma zai tashi inda akwai wannan littafi, to lalle da shi ne Al-Qur'ani saboda girman wannan littafi da kuma abin da yake cikin sa na mu'jiza da kuma aya. Wato su suna ganin cewa iya wannan aya take so wanda take cewa an bawa Annabi Musa sanda in ya aje ta za ta canza ta zama macijiya, ko an bawa Annabi Isa cewa in yayi magana ma'ana yayi addu'a matacce yana tashi. To sai Allah ya ce inda akwai wani littafi a baya cikin littattafan da saboda girman sha'anin littafin da mu'jizarsa in an karanta duwatsu suna motsawa su bar inda take, ko kuma ƙasa tana ketewa ta tsatsage, ko kuma matattu in an karanta suna tashi, to wannan shi ne littafin Al-Qur'ani. Inda akwai irin littafin da yake kamar haka, to shi ne Al-Qur'ani, shi ne in an karanta zai haka saboda girman abin da yake ciki, saboda mu'jiza Al-Qur'ani. Ibn Ashur Allah ya masa rahama yace ma'anar wannan aya, law anna kitaban min al-kutub as-sabiqa, da a ce akwai littafi daga littattafai da suka gabata, ishtamala ala aksara min al-hidayati, wanda yake dauke da abin da yake wato fiye da abin da ke cikin sa na shari'a, fa kanat masabira li ijad al-ajaib, ya zamo in an karanta shi yana sanya abin al-ajabi, la kana hada al-Qur'an, to da wannan Qur'ani shi ne wannan littafin, inda akwai to da wannan Qur'anin ya ishi wannan, ya zamo yana dauke da abin al-ajabi, in an karanta shi ya zamo duwatsuna motsawa daga inda suke saboda girman Al-Qur'ani da kuma mu'jizar da ke cikin sa. In an karanta shi ƙasa ta rika tsagewa, in an karanta shi matattu su rika tashi suna saurara, inda akwai littafin da Allah ya yi haka da shi a baya, to da Qur'anin nan shi ya fi cancantar haka, shi ya fi cancantar haka. Yace la kana hadha al-Qur'an kadhalika, da wannan Qur'ani shi zai zanto haka, walakin sai dai lam yakun Qur'an kadhalika, Allah bai yi haka ba a littattafai na baya, Allah bai yi haka ba a littattafai na baya. Fa hadha al-Qur'an, wannan Qur'anin da ake karantawa, la yutasallabu minhu, ba a neman ya zanto kamar haka din, dan Allah bai hukunta hakan ba. Amma in mu'jiza ce da aya, to wannan Al-Qur'ani aya ce kuma mu'jiza. Shine fadin Allah ta'ala, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah, ma'ana da za a karanta wannan a saukar da Qur'anin nan akan wani tsauni, to da sai ya rididdige saboda tsoron Allah, saboda abin da yake cikin Al-Qur'ani na wa'azi da mu'jiza. نوعدي ده معجزة يتي ويفيد ذلك أبن ده حكا كينونا وانا آية يتي تعريبا بالنداء عليه كما ينا متنوني نيني متجرواي ذكرى أقريس تيوى أبن ده كي أيكتا وانا واتو كم بن منزع الله صلى الله عليه وسلم ده كم بن شريع القرآن في دينا إذ سبود لم يهتدوا بهذه القرآن إندي بس شريع da abin da alqur'ani yake karantar da su ba wata la'ilihi da abin da yake cikin alqur'ani na wato shiriya da hujja wal halu kuma al halin law anna qur'anan amara al jibala an tasira wal ard an tataqatta wal mauta an tatakallama la kana hadha al qur'an saboda da a ce aya ma'ana mu'jizar da ke alqur'ani da kuma abin nan shiriya da ke cikin alqur'ani za a ce alqur'ani in an karanta zai mutsa duwar wasu koyi ke ta kasa ko kuma ma'ana matattu su yi magana da kana hadal qur'an da wannan qur'ani sai yayi haka baligan zalika da ya kai yayi haka yace walakin laysa zalika min sha'anil kutub sai dai Allah bai haka a dangane da littafan sa ba ma'ana qur'ani aya ce mai girma mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani sha'anin sa babba ne ya kai yayi haka ba dan Allah bai hukunta hakan ba sai Allah yace ballillahi al'amru jami'an kabari dai al'amari baki daya a hannun Allah yake ma'ana shiriyar bayi ko kuma rashin ta duk a hannun Allah yake duk al'amuran bayi yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala in ya ga dama yana aikata abin da yaso in ya ga dama zai iya kawo duk abin da suka nema na ayar to amma Allah bai nufi hakan ba Allah bai nufi hakan ba al'amari baki daya na Allah ne yana aikata abin da yaso subhanahu wa ta'ala sai Allah yace afalam yati allazina amanu cin masu imani wanda suka yi imani ba su sani ba ne a nan al-yasu malamin suka ce yana nufin al-ilmu ma'ana cin ba su sani ba ne cewa allau ya sha'ullahu lahadan nasa jami'an da Allah ya ga dama duk mutanen duniya ana karanta musu al-qur'ani za su shiriya in Allah ya so hakan in ya ga dama cewa dan me za su nuna damuwa akan cewa quraishawa ana karanta musu al-qur'ani sun ki su imani ba su sani ba ne ai sun sani Allah ta'ala ya bayyana cewa shari'a a hannunsa take shi yake shiryar da wanda ya ga dama gashi ana karanta musu alqur'ani amma ba su yi imani ba mummune suna samun kunci da hakan shine Allah ta'ala yake cewa shin mummune ba su yi sani ba ne cewa da Allah ya ga dama da ya shiryar da mutane baki daya haka Allah ya so ya bar waɗannan ana karantar da su ana yi musu wa'azi amma sun ki su yi imani haka Allah ya ga dama sai yace wala yazalu alladhina kafaru kuma waɗannan kafiran da ake karantar da su alqur'ani suna ta waye ba za su gushe ba su sai muhum bima sana'u saboda abin da suke aikatawa wato kari'atun wata azaba tusibuhum tana riskar su tana fadawa kansu a kullun suna cikin musiba iri iri Allah yana jarraba su kuma jarraba da Allah yake musu dan su dawo ne cikin imani Allah yake jarraba su kuma ba zai gushe ba wannan jarrabawa Allah yana dandana musu hukuma daban-daban ai tusibuhum jahiyatun wa musiba wato masifu iri iri Allah yana saukan musu dan su koma su yi imani da Allah aw tahullu qariban min darihim ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da ita hukubar a kewayen gidajen su koda bai auka kansu ba amma a kewayen su ai tun da al'ummomin da Allah ta'ala ya halakar bayan sun yi tawaye ba su yi imani da Allah ba aw tahullu qariban min darihim ai kusa da garuruwan nasu kusa da makka ko kusa da inda suke Allah ya halakar da wasu al'ummomi su ma sun gani suna da wannan tarihi shine fadin Allah ta'ala walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura wa sarrafna alayati la'allahum yarji'una shine fadin Allah walaqad ahlakna ma hawlakum yana gaya wa mutanen makka cewa hakika mun halakar da waɗanda suke kewayen min alqura na garuruwa daban-daban su ne garuruwan da ga sanin larabawan makka suna kai kawo suna ganin gidajen adawa da samudawa suna ganin garuruwan da mutanen Lut Allah ya halakar da su sun gani kuma sun sani suna da wannan labarin to shin ba su gani bane ya zama aya gare su gashi Allah ya halakar da waɗanda suke kewayen su Allah ta'ala in ya ga dama ba zai halakar da su din yadda ya halakar da waɗancan bane kuma ga Allah ya nuna musu ayoyinsa daban-daban usarrafna alayati la'allahum yarji'una dan su dace imani kenan kaga ana gargadin su ne cewa in ba su yi imani ba Allah fa yana iya saukar musu da hukuma irin wacce ya saukar waɗancan al'ummomin inna Allah la yukhlifu al-mi'ad kuma ku sani cewa Allah ta'ala hakika baya sabu alƙawari ma'ana abinda ya hukunta abu ne wanda yake mai zartuwa mai tabbata baya sabu alƙawari abinda ya bayyana cewa yana saukar da hukuma ga waɗanda suka yi tawaye gare shi, to alƙawari ne daga Allah, baya saba wannan alƙawari. In Allah ya so zai iya halakar da waɗannan mutanen, kaga an yi musu gargaɗi kenan cewa su dawo su gyara, in ba su gyara ba to su sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai iya saukar musu da hukuma wacce za ta wato halakar da su irin yadda aka halakar da waɗanda suke kewayensu. Kuma suna gani ga shaida nan sun ga alamomi na gidajensu da inda suka rayu, amma yanzu babu su, Allah ya halakar da su. Saboda haka ana gargaɗin su cewa su daina wannan abin da suke aikatawa na shirka da zalunta kawunansu, in ba haka ba kuwa to Allah zai kama su da uquba. Shine Allah yace fala tahsabanna Allah mukhlifa wa'dihi rusulahu, sai Allah yace inna Allah azizun zuntiqam, Allah fa mai buwaya ne, mabuwayi ne kuma mai ɗaukar fansa akan waɗanda suka yi masa tawaye. Saboda haka ana gargaɗin waɗannan mutane cewa su yi imani da Allah, in ba haka ba Allah ta'ala zai saukar musu da uquba, zai kama su da azaba irin yadda aka halakar da waɗanda suka gabace su. Na Allah tabaraka wa ta'ala yake gargaɗa waɗannan Qurayshawa bisa abin da suka aikata, kuma yake kwantar da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa abin da suke yi din nan ba farau bane, dama waɗanda muka aiko manzanni zuwa gare su haka suke aikatawa manzannin a baya. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika, kafin zuwanka mun aiko manzanni kuma al'ummomin su sun yi izgili da su waɗannan manzannin, ma'ana da suka zo musu da shari'a sai suka dinga izgili da su. Daga cikin izgilin shine cewa a kawo musu aya, duk abin da manzo ya gaya musu na wa'azi su ce a'a su ba za su yi imani ba sai an kawo musu aya, kuma ko da Allah ya ba su ayar sai su yi tawaye su ki imani. To kaga suna izgili da manzannin Allah. Haka al'ummomi suka kasance a baya kafin zuwan ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, cewa dama manzannin aiko mutane suna yin izgili da su. Allah yake fa amlaytu lil ladina kafaru, nakan yi jinkiri ga waɗannan kafirai in suna izgili da manzanni, sai Allah ya ba su wato ya ara musu lokaci, ya ba su dama zuwa wani lokaci suna aikata wannan izgili da kuma tawaye ga manzannin. Yace sun ma'asasu, sannan kuma sai in kama su da uquba, sai in kama su da uquba, fa kaifa kana iqab, kuma duba ka ga yaya uquba ta kasance akan irin waɗannan mutane. Allah ta'ala yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tasliyatan, ma'ana yana hakurkuntar da shi cewa da yawa in an aiko manzanni haka mutanen suke musu izgile, ma'ana su ki imani da su, su rika gaya musu maganganu na ainihin shakiyanci da izgili, suna cewa ya ayyuhallazi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun, ya kai wanda aka baka kace an baka littafi muna ganin fa kai ma kai mai taɓa hankali ne, inda gaske ne da an sai aiko mala'ika yana rikiya yana cewa kai manzo ne daga Allah, kaga in mun ga mala'ika ai mun san gaske ne, amma ka zo kana gaya mana magana kaga wannan izgili ne, wannan magana ka ai ba ta masu hankali ba ce, in gaske ne ka zo da mala'ika ya rika rikiya yana cewa kai manzon Allah ne sai mu gaskata, sune masa izgili. Suna faɗan maganganu daban-daban, sai Allah ya ce fa amlaytu lil ladina kafaru, sai in yi jinkiri ga waɗanda suke wannan izgili, wannan kafiran da suke izgili ga manzanni, sai in yi jinkiri gare su, ma'ana rashin kama su ba gazawa ba ce, a'a haka Allah yake cikin hikimarsa, sai ya ba su dama ana yi musu wa'azi suna izgili har izuwa lokacin da Allah ya hukuncin kama su. Yace summa akhasum, bayan wannan jinkiri sai in kama su da uqubata da azaba, kamar yadda Allah yake waka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun, yace summa akhasuha wa ilayya al-masir, yace da yawa waka ayyin min qaryatin, da yawa daga al-qarya da muke aiko musu manzanni, amlaytu laha, idan aka aiko manzanni sai su rika izgili sai in musu jinkiri inji Allah, wa hiya zalima, alhali suna zalunta kawunan su, sun ki imani suna saban Allah, sai Allah ya musu jinkiri yace summa akhasuha, bayan wani lokaci sai in kama su da laifin su, in sauka musu da uquba, wa ilayya al-masir, kuma izuwa gare ni ba za ta dawo, in tsaye da su a gobe kiyama kenan domin ai musu hisabi su girbi abin da suka aikata. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a cikin sahihaini Bukhari da Muslim yana cewa inna Allah la yumli lil zalimi, Allah yana jinkirtawa az-zalimi, wanda yake aikata saban Allah yake aikata laifi Allah sai ya masa jinkiri, hatta idza akhadahu, amma jinkiri Allah yake masa talalaci, kamar yadda Allah ya ce umli lahum inna kaidi matin, nakan yi jinkiri ga mai laifi, amma dabara ta kai dina mai ƙarfi ne, wato lokacin da Allah ya kama mai laifi babu yadda zai guje a wannan kamu na Allah. Shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yumli lizzalimi, Allah ta'ala yana jinkiri ga azzalimi, hatta idza akhadha, amma idan Allah ya kama wannan azzalimin lam yuflitu, ba zai iya gujewa ba daga kamun Allah tabaraka wa ta'ala. Sai manzon Allah ya karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala, wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid, kamar haka ne kamun ubangiji idan kama alƙarya tana azzalima, kamun ubangiji alimun mai radadi ne kuma shadidun mai tsanani. Saboda haka Allah yana jinkirtawa azzalimai ba dan san gagare shi ba, haka sunnar Allah take subhanahu wa ta'ala. Dama haka yake wa al'ummomi, ma'ana masu laifi, masu aikata wato zalunci, masu keta, masu aikata laifi, sai Allah ya jinkirta musu, sai su ga cewa sun gagari kowa, sai abin da suke so. Amma jinkiri ne da Allah yake cewa thumma akhadtuha, ko thumma akhadtuhum, idan lokaci yana kama wannan masu laifin, to fa ba yadda za su tsira daga kamun Ubangiji subhanahu wataala. Sai Allah ya ce fa kaifa kana iqab, yaya kaga ukuba ta ga masu laifi ya kai manzona, ko kuma a yaya ku masu laifin kuka gani, ai gashi nan kun gani irin yadda muke kama azzalimai. Sai Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layli afala ta'qiluna, ba za ku hankalta ba, gashi nan kuna ganin azzalimai kuna kai kawo ma a garuruwar, ma'ana ga gine-ginen su inda suka yi rayuwa, wanda shaida ne akan cewa an taba mutane a wannan wajen, bal ma kuna da labarin su. Ina suke yau? Sai gidajen da suka bari, alamomi ake gani, ana faɗa an taba yin wasu mutane a nan, ai sabawa Allah suka yi, Allah kuma ya tafiyar da su, suka zama babu ba su ba labarin, sai dai ka gidaje wanda ke tabbatar cewa lalle an taba yin wasu mutane a nan, mutane ma waɗanda sun fi ku ƙarfi, sun fi ku abin duniya, sun fi ku komai ma, amma yau gashi babu su, sun zamo wato abin da ake magana kawai, labari ake bayarwa. Yaya kuka ga irin yadda kamu na yake ga azzalimai? Kamar Allah ta'ala yana kwankwasa, yana jan hankalin waɗannan cewa fa ku shiga taitayenku, in ba haka ba irin yadda aka halakar da waɗancan ku ma haka hukuma za ta faɗa kanku. Sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa afa man huwa ka'im. A cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yana ambatan abinda mushrikai suke aikatawa na riƙar wato wasu ababen bauta koma bayan Allah. Allah ta'ala yana kafa musu hujja da cewa waɗannan abinda suka riƙa, menene dalilin su na riƙar su a matsayin ababen bauta? Shin Allah ne yake su bauta musu? Afaman huwa ka'imun ala kulli nafsin, shin wanda yake ka'imun yana tsaye ala kulli nafsin, wato akan kowane rai yana kiyaye ta, rayuwarta a hannunsa take, shi yake azarta ta, kuma in ya ga dama ya ɗauki ranta, ka'imun ala kulli nafsin, shine hafizun wa raqibun ala kulli nafs, mai kulawa wanda yake tsaye akan kowane rai. Shin wanda ya kasance akan haka ya zamo daidai da bima kasabat, ma'ana da abinda kowane rai ya aikata, Allah yana tsaye akan sa, yana gani kuma zai masa hisabi akai, ya zamo daidai da irin waɗannan da kuka riƙa ababen bauta waɗanda suke ba su da wani abu a hannunsu na mulki ko kuma na gudanar da al'amuran bayi, ma'ana ka sanya su daidai da Allah? Afaman huwa ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat, Allah ta'ala wanda yake shine tsaye akan kowane rai da abin da ran ya aikata, cewa shine mai kula da wannan ran, kuma shine wanda zai kashe ran ya tada shi a gobe kiyama yayi masa hisabi, shine ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat, Allah ne yake tsaye yake rike da al'amarin kowane rai da abin da ran ya aikata, wanda Allah zai masa hisabi a gobe kiyama. Shin yayi daidai da waɗancan gumaka waɗanda mushrikai suka rika, wa ja'alu lillahi shuraka, wanda suka sanya wa Allah kishiyoyi? Sai Allah ya ce kul sammuhum, kace da su ya kai wannan manzo ku gaya mun, ku siffanta mun waɗannan shin su ma irin Allah ne waɗanda suna tsaye akan kowane rai da ba su arziki da kulawa da su, kuma za su yi musu hisabi, su ma gumakan naku suna da irin wannan siffar, shine kul tabuhu, kace da su ku siffanta mun irin wannan gumakan naku. Ba gumakan su ai bazamu suna iya amfanar da kansu ba, bare kuma su tsare kansu ga barin cuta. To in ba su da wannan sifa din, dan me za su rike su sanya su kishiwe ga Allah? Alhali Allah shi kadai shine wanda yake ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat, ma'ana shine wanda ya zama wanda yake rike da al'amarin kowane rai, yake kulawa da kowane rai, shine mai azartawa, shine wanda yake wato dukkan bayi a wajensa al'amarin su yake. Dan me za ku sanya kishiyoyi waɗanda ba su mallaki wannan ba? Dan me za ku sanya wa Allah kishiyoyi waɗanda suke kasassu ba su mallaki komai ba, amma kuka sanya su suka zanto kishiyoyi ga Allah? Waja'alu lillahi shuraka, waɗannan mushrikai sun sanya wa Allah kishiyoyi, amma kuma al'ahali sun san cewa Allah ne ka'imun ala kulli nafsin bima kasabat, shi kadai yake tsaye akan halittunsa, yake kulawa da su, yake azarta su, al'amarin su yake hannunsa. Waɗannan gumaka ba su da wannan a hannunsu. Ai ja'ala al-mushrikuna al-asnama shuraka'a lillah, mushrikai suka sanya waɗannan gumaka a matsayin kishiyoyi ga Allah, alhali kuma waɗannan kishiyoyi da suka sanya Allah ba su mallaki komai ba. Shi yasa Allah yake kul sammuhu, kace da su ku siffanta mun, ku gaya mun su ma irin Allah ne suna mallake da al'amarin bayi, sun yi wani abu, suna azurta bayi, yaya sifofin suke? Ai bayyinu shuraka'akum bi asma'ihim wa sifuhum bi sifatihim, ku gaya mana sunayensu kuma ku siffanta mana su mu gansu, shin sun yi daidai da abin da Ubangiji yake aikatawa Allah ta'ala, su ma suna yin wannan? Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi, ko kuma a'a ku mushrikai kuna wato tunabbi'unahu kuna bawa Allah labari ne da abin da la ya'lamu fil ardi, shi bai sani ba a bayan kasa, ma'ana kuna da wani ilimi ne wanda Allah bai sani ba na cewa waɗannan gumakan sun cancanta abota musu, cewa sun cancanta abota musu, bima la ya'lamu fil ardi, da abin da Allah bai sani ba a bayan kasa, ma'ana kuna ba da labari cewa waɗannan gumakar sun cancanci abota musu, alhali Allah bai san hakan ba? Alhali Allah bai san hakan ba? Malaki cewa ai la wujuda lahu, wannan abin da kuke da'awa kuke riyawa babu shi a asali, babu shi, waɗannan gumaka ba su da hakika, ma'ana suna ne kawai, amma ba ababen bauta ba ne, domin abin wanda za a bautawa shi ne wanda ya halitta, shi ne wanda yake rike da al'amuran halittarsa, shi ne wanda yake azartawa, yake rayawa, yake kasha, shi ya tantance a bauta masa. To amma abinda mushrikai suke bautawa sunaye suka sanya musu, sunaye suka sanya musu, amma babu hakika a cikin wannan suna din, kamar su itikira Allata, gunki sanya musu suna Allat ko Al-Mana ko Al-Uzza, duk sunaye ne waɗanda ba su da hakika, sunayen gumaka ne waɗanda ba sa amfanar da komai, ba sa ma iya amfanar da kansu, bare su amfanar da wani, ba sa iya tsare cuta ga barin kansu, bare su tsare wani. Sai Allah ya ce an bi zahirin minal qawli, ko kuma a ga wani zance ne wanda yake mara hakika, shine dai ku sanya mu sunan da yake ba shi da hakika, kamar yadda Allah ta'ala ya ce in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan, sunaye ne kuka sanya musu waɗannan gumaka, ba Allah ne yace ku bauta musu ba, Allah bai saukar da hujja da dalili akan cewa a bauta musu ba. Ma anzala Allahu biha min sultan, sai ta in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, abinda mushrikai suke yi ba wani abu bane face biye-biyen azzan, zace-zace da kuma bin san zuciya, amma waɗannan gumaka ai babu hujja, ba Allah ne ba yace a bauta musu, kuma babu dalilin bautarsu, saboda me? Ba sa amfanar da komai, ba sa iya tsare wani daga wani abin cuta, saboda haka san zuciya ce kawai, ba dan cewa ba su san waɗannan gumaka ba su da amfani ba, domin an tambaye su an ce wannan gumakan me suke muku, za su ce ba su amfani da su komai, amma da'awar da suke shine cewa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, wai ba komai yasa suke bauta wa gumaka ba sai dan gumakan su kusantar da su zuwa ga Allah, kusantarwa, amma sun gamsu da cewa ba su da amfani, kuma sun yarda cewa sunaye ne kawai amma ba su da hakika, ma'ana idan an ce Allah sun ƙara ta ne ga sunan Allahu, suka sa suka cire ha babban suka sa ta, ma'ana suka mai da sunan gunkin mace, daga nan ma za ka san al'amari ya lalace, mana su juya sunan Allah su maida su jingina a gungin su amma su samu sunan mace. Allah yana da hikima. Sai ma suka sanya wa gumakan nasu sunaye na mata. Daga nan kuma zaka san cewa daga nan al'amarin ya lalace. Al-Manat daga Al-Mannan ne suka cire nun din suka sata. Al-Uzza daga Al-Aziz ne sai suka sanya wa gumakan nasu sunaye na mata. Sun san cewa gumakan ba su da wani amfani ba za su yi amfana da su komai ba. Sai shine Allah ta'ala ce walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda. Al-hali shari'a ta zo musu daga Ubangiji na cewa waɗannan gumakan ba su da wani amfani. Allah kadai shi za a bautawa. Ba wani abu ba. Domin duk abin da suka rika suke bautawa sunaye suka sanya musu wanda ke bai da haƙiƙa. Shine fadin Allah ta'ala an bi zahirin min al-qawli. Ma'ana kun sanya musu tusammuna shuraka'a bi zahirin minkum. Ma'ana hudalin min al-qawli. Da maganar da ba ta da haƙiƙa. Kun sanya musu suna na cewa alloli ne amma ba su da wani amfani domin ba za su iya aikin da Allah yake yi ba na rayawa da kashewa da azurtawa da kare bawa daga abin da yake tsoro ko amfana duk ba sa yin wannan to me ya amfanin abin bautar inda yayi wannan ba dama me yasa ake bautawa Allah saboda shi ya halitta al'amarin halitta a hannun Allah take shike azurtawa shike rayawa shike kashewa a wajen sa ake nema amfani shi ake neman ya bada kariya an ana jin tsoro kage kenan Allah shi ya tantance abota mu shi yake yin wannan duk wanda da yayi wannan ba an bauta masa bai da amfani bautar ba ta yi amfani waɗannan kuma ababan bautar ba su da haƙiƙa mana ba sa amfanar da su komai sai Allah ta'ala yace bal zuyyina lil ladzina kafaru bari dai an ƙawata wa kafirai ne wato makruhum abinda suke aikatawa na makirci me makircin shine wannan abinda suke aikatawa na da'awar cewa waɗannan gumakan suna amfanar da su alhali ba sa amfanar da su komai alhali ba sa amfanar da su komai an kawata musu wannan makircin ma'ana na cewa suna bauta wa gumakan nan suna zato cewa gumakan za su yi musu amfani amma a zahiri ba sa amfanar da su komai wasuddu anis sabili kuma aka kawar da su gabarin hanya ta daidai gabarin hanya ta shari'a waye kawar da su wasu malamai suka ce shedanu ne suka kawar da su ma'ana suka wato kawata musu wannan bautar gumakan cewa ai za su yi amfani amma an zauna su an tambaya sai kaga ba za su iya bada amsa ba dan Allah wannan gumakar me suka yi muku na amfani ba su amfani da su komai ba shi yasa ma idan sun auka cikin musiba sai su nemi Allah hakikanin Ubangiji sun san akwai shi suke neman taimako da agaji a wajensa wa idza rakibu fi mulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi wato sun yadda ba wanda zai tsere ta da su daga musiba sai Allah to su kira gumakan nasu mana sai su kyale gumakan su kira Allah shi daya suna ma cewa in aka tseratar da mu to za mu yi imani za mu gyara kaga sun yadda gumakan ba su da wani amfani kenan sun yadda gumakan ba su amfanar da su komai saboda haka shaydan ne ya zayyana musu ya kawata musu abin da suke aikatawa cewa ai yana da amfani amma inda za su ka zauna su mana cikin nutsuwa su duba sun tabbatar waɗannan abin da suke bauta bai da amfani sun tabbatar hanyar da suke kai ba hanya ce mai fullewa ba sun tabbatar hanya ce batacciyar hanya sai Allah ya ce wa man yudlilillahu fama lahu min had duk wanda Allah ya tabar da shi to ai ba ni shiryar da shi wa man yudlilillahu fama lahu min had ma'ana Allah ta'ala bai so su shirya bane shi yasa duk yanda za a yi musu azi ba sa ganewa in an tambaye su sun yadda cewa gumakan ba su da amfani to dan me za ku bauta musu dan me za ku bauta musu annabi ibrahim alaihi salam ka duba yadda ya buga musu misali a zahiri a fili misali na fili da ya sassare gumakan su ya rataye gatarin a wuyan babban da yace suka tambaye shi man fa'ala bi hadha bi alihatina ya ibrahim me yace yace bal fa'alu kabiru ma za fas'aluhum in kanu kuna ganin ga abu gatari a wuyan sa ai shi za ku tambaya ni na ruwa ni me da sari akai kuna gani wanda yake da gatarin zahiri ai shi yake a dinna tunda ga gatari a wuyan sa kuma an sare waɗannan kuma shine babba tabbas shi yayi ku tambaye shi mana ya aka yi amma me suka yi farajau ila anfusihim wa qalu innakum antum zalimuna sun yadda cewa wannan abin da suke kai ashe cirmi ne a to ga goma kan sun kasa kare kansu kuma an ce babban ne suka ce ai ba zai yi hakan ba to in ba zai yi ba ya sun kasa kare kansu kuma wannan kun tabbatar ba zai yi ba dan me kuke bata lokacin ku ya sai ce ufil lakum walima ta'buduna min dunillah yace afala ta'kiluna ai ba ku da hankali wallahi kun yadda cewa ba su da amfani kuma jidda hakuri ke su ai wannan kaga ya nuna cewa lalle Allah ne bai so su da shari'a ba, amma yanzu kaga an hujja ai ta yanke musu, ko ba haka ba? Hujja ta kare akan cewa gashi nan gumaka nan a sassare, kuma ga gashi nan a wuyan babban, kuma na ce muku tambaye shi mana, suka ce ai ba sa magana, kamar ya ba sa magana, ba za su iya ba ku amsa, kuma kuke roƙonsu, kuke bauta musu, ba su da wani amfani? Kiristoci babanci ne, za ku ga ya yi magana da wani, wai shi ma fasto ne, za ku gani da wani ciko ya yi wani kitso, yake tambayarsa cewa wai an rataye Yesu a jikin abin nan, shi ne yake tambayarsa, ya ce wa aka rataye, ya tambaye shi shin Yesun Allah ne ce Allah ne, ya ce to wa aka rataye a jikin allo, Allah aka rataye, ya ce a'a Yesu, ya ce to ai kuma ka ce Allah ne, to kuma ya aka yi, Allah ne in ya yi masa tambaya sai ya kasa ba da amsa, saboda ai ba zai iya ba da amsa ba, ba amsa ai. Ta yaya za ka ubangijinta da kai ka ce kuma shi ne wanda aka yi masa wannan kaskancin, ko ba haka ba? Ai ba zai yi ba, in an ya kasa ba da amsa, yana ta ƙoƙarin ya yi amma ba zai iya ba da amsa ba, sau ce to wa aka rataye a jikin kurus, a jikin aka gitiye a jikin wannan itan, Allah wani Allah, wani Allah ka ce kuma shi Allah ne, kuma ya aka yi aka har aka yi masa wannan abin, kuma bai iya kare kansa ba, bai iya hanawa ba, kuma yanzu kai da kake bauta su ne kake mai nema a wajensa ya baka kariya daga nan, ai da yana amfani da kansa wannan da kuka ce shi kuke bauta wa ɗan, da ba zai da ai masa haka ba, da zai tsare kansa, to zai ba, kaga ana tambaya sai kaga shi kanshi ya kasa ba da amsa, ai ko ba zai ba da amsa ba, dan babu ita, saboda mai ai duk wanda ya kalli abin ya san ba gaske ba ne, ba gaske ba ne, ma'ana ba zai yiwu a ce wannan ake bauta kuma a yi masa wannan ba, ba zai yiwu ba, a ce kuma ya zo ya mutu kuma abin da ake bauta ya mutu, ai mutuwa ba zai za ta dace da abin wanda ake bauta ba, in ya mutu ba shikenan ba abin da zai iya yi, kai kuma bawa kana da bukata a wajen kake wanda kake bauta, in ya mutu lokacin da ya mutu waje wa za ka da bukatarka, wa zai rike al'amuranka, waje akwai wato abin da mai hankali zai ga kamar ana gaya masa ya gane cewa wannan abin ba daidai ba ne, wannan kawai wato batil ne, matacciyar hanya ce kawai, magana ce ta ruɗu da abin da ke bai da tabbas, shaitan ne yake zayyana musu irin wannan abin, amma in ana yi musu tambaya ana za ka ga ba za su iya ba da amsa ba, kuma in kana bibiyar irin wannan muƙabalar da ake za ka ga ana yi musu tambaya ba yadda za su yi, babu amsa, saboda haƙiƙa wanda yake da hankali da nutsuwa in dai Allah ya nufe shi da shari'a ya san cewa wannan hanyar ba hanya ba ce mai bullewa, ba hanya ba ce ta daidai, shine Allah ya ce wa man yudlilahu fama lahu min had, shari'a ta Allah ce duk wanda Allah ya tabar da shi to babu wanda zai shiryar da shi, duk yadda za a gaya masa ba dole ya fahimta ba, in dai ɗan wuta ne wanda yake ba shi da rabo, shine Allah ya ce wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'an, in Allah ya nufi ɓatar da bawa to duk abin da za ka yi masa ba zai gane ba, ba zai gane ba, saboda haka Allah ne bai nufe su da shari'a ba, shaitan ya zayyana musu wannan kuma suka yadda da wannan ƙawata wanda ya yi musu na riƙar wasu ababen bauta, kuma bayan Allah da mai da su kishiyoyi ga Allah tabaraka wa ta'ala, alhali waɗannan ababen bautar ba sa amfanar da su komai, ba sa ma iya amfanar da kansu bare su kuma amfanar da wani, sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suke bautar wani Allah ga irin uƙubar da zai musu a gobe kiyama, lahum azabun Allah ta'ala ya ce lahum azabun fil hayatid dunya, waɗannan mushrikaitin a duniya Allah ta'ala zai musu azaba, zai musu azaba, azaba kuma iri-iri, abinda aka yi wa Quraisha shi ne lokacin da aka yi yakin Badar aka kashe manya-manyan tawagai ɗin su mutum 70 cikin manyan Qurayshawa waɗanda suke cutar da ma'aikata a salama da musulmi a Makka, waɗanda suka hana a kira mutane zuwa ga shari'a, kaga wannan azaba ce tun a duniya Allah ya halakar da su, yani bil qatli wal asri, aka kama mutum 70 daga cikin su tun daga duniya Allah ya fara nuna musu, shine lahum azabun fil hayatid dunya, ma'ana Allah zai dandana musu uquba tun a duniya kamar abin da ya faru gare su a lokacin yakin Badar, kaga yanzu ana gaya musu ne kafin ma a je yakin, kuma hakan Allah ya yi musu, aka je yakin suna ganin suna da wato ƙarfin makami, suna da yawa, suna da kaza, amma Allah ta'ala ya bada nasara akan mummunai, suka kashe mutum 70 manya-manyan Qurayshawa mushrikai, aka kama mutum 70, kaga wannan azaba ce wanda Allah ya dandana musu tun a duniya tun ga wulakanci, sai yace wala azabul akhirati ashaqqu, kuma azabar da za a musu a lahira tafi tsanani, tafi ainihin wato kunci, wa ma lahum min Allah min waq, kuma a lahira ba su da wani in Allah ya kama su da hukuma da zai ba su kariya daga azabar Allah wanda zai tsare su a gobe kiyama in Allah ya jefa su a cikin azabar sa. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci irin abin da ya aje na wato tsira da gidan aljanna da zai yi ga mummunai zai ba su a gobe alkiyama. Sannan ya sake nana ta irin hukubar da kafirai wanda suka yi shirka da Allah za su gamu da ita a gobe alkiyama. Kamar yadda muke ta faɗa Allah tabaraka wa ta'ala cikin Alkur'ani, za ka ga duk inda ya bayyana wato irin abin da yake na hukuba ga mushrikai da kafirai da masu sako, kuma zai bayyana ni'ima da zai yi ga masu imani da masu aiki na kwarai waɗanda suka bi Allah. Kaga shine usulubi na kwadaitarwa cewa a dawo a bi Allah, a yi imani, a yi aiki na kwarai don a samu ainihin tsira duniya da lahira. Sannan kuma da gargaɗi ga waɗanda suka ƙi bin Allah, suka yi tawaye tun a duniya, suna da hukuba, suna da azaba tun a duniya, banda ta lahira, banda azaba ta lahira. Kuma in an ce azabar duniya ɗin uwana ba wai ka rika tunanin kamar Allah ya sauka masa da wuta daga sama bane, ko Allah ya tsaga ƙasa ta haɗiye su, ba iya wannan ne azabar Allah ba. A'a, rayuwar da suke ciki ba da yadda Allah ya cire albarka a rayuwarsu, ai ta ishe hukuma. Yanzu ka duba kafiran nan Yahudawa irin rayuwar da suke yi, Allah ya hore musu ga abin duniyan nan, ga ƙyale-ƙyalen, amma rayuwar kuma ta da daɗi. Sai ga mutum ya mallaki abin duniya mai yawa, amma sai a ce ya rataye kansa, ba wai dan ya rasa daɗin da ake gani irin na duniya ba. A'a, Allah ya cire albarka ne, Allah ya cire nutsuwa, Allah ya cire jin daɗin duniyar. Sabanin mai imani, shi ko da bai mallaki abin duniyar ba, amma imaninsa ya zamo masa wato wani lambu ne, wani jin daɗi da kwanciyar hankali. Allazina amanu wa tuma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Mai imani zaka ga yana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, gashi dai ba yi da abin duniyar, amma kuma duk da haka yana kwanciyar hankali, yana cikin nutsuwa, yana cikin wato samun walwala tsakanin mai taɓo. Duk abin da zai tara na duniya, in dai ba Allah ya yi ba, in dai ba halal ba ce, in dai ba ta hanyar Allah aka samu ba, sai Allah ya cire albarka, sai ya zamo masa uquba, ya zamo masa masifa. A madadin ya ji daɗin abin, sai ya zamo masa musiba. Gashi duniyar gashi nan suna da duk abin da za su ji daɗi su yi ado a ciki, amma kuma duk da haka ba sa jin daɗinta, ba sa jin daɗin duniyar. Suna cikin ƙunci da damuwa da rashin jin daɗi da rashin walwala. Ka ga rayuwarsu in ka kalla ce kai ta mamaki. Abin duniya dai gashi Allah ya hore musu, amma kuma duk da haka za ka ga suna cikin ƙunci da bayyana damuwa a kodayaushe, saboda mai Allah ya cire albarka a cikin rayuwarsu. Saboda haka ita wannan kanta ta ishi uquba gare su. Hukuba ce da Allah ta'ala yake wato ɗanɗana musu a duniya tun kafin su je alkiyama. Allah ta'ala kuma yake bayani irin abin da ya aje na ni'ima da kuma wato kyautatawa ga mummune a gobe alkiyama a gidan aljanna. Shine Allah yake bayyana ita wannan aljanna da abin da ke cikinta na ni'ima. Yake masalul jannati allati wa'ida almuttaquna, misalin ita wannan aljanna da Allah ta'ala ya yi alkawari ga masu taqwa wanda suka yi imani suka bi Allah, ma'ana suka bi umarnin Allah, suka nisanci abin da Allah ya hana. Aljannar da Allah ya ce ya aje musu zai ba su, tajri min tahtiha al-anhar, aljanna ce wadda warmu ke gudana ƙarƙashin gidajenta. Ma'ana a gidan aljanna, a cikin benayen aljanna ga kuma ƙoramu na gudana ta ƙarƙashi, ƙoramu kuma daban-daban wanda Allah ya bayyana irin a gidan aljanna ƙoramu ne ke gudana na ni'ima daban-daban. فيها انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين، وانهار من عسل مصفى. معنى الدنيا الله ينا قطن تامن ايرن ابن دميكي سوء الدنيا كو ميكي جندا تنسى كو اكي ان ادم يكي غنن ابن تنسى الدنيا كتامروا غري غري ني كو اكي كو مغا قورما ننتنا قدانا دا ainihin da zuma da madara da giya irin ta aljanna wacce ba ta taɓa hankali. A'a, a sha a yi annashuwa ba tare da ta taɓa hankali ba. Duk abin da mutum yake tunani na jin daɗi akwai shi a gidan aljanna. ba ma irin surar ta duniya ba ce, domin mu a duniya sai dai a ce amma famfo a zuro wani bututu daga wani waje a kawo maka, ko ba haka ba? Kuma amma ba inda ake bututun da ake zuro zuma ai a ce in ka bude kawai za ta bulbulu ko madara, ba a yin wannan, ko ba haka ba? To a gidan aljanna ba ma bututu ake, a'a koramu ne ke gudana, sai abin da ka so. Kaga duk tunaninka na jin daɗi dai ka bari ka je aljanna, domin nan jin daɗin yake. An kwatanta maka ne da abin da kake iya fahimta, aka ce maka madara mai lafiya, aka ce maka zuma, aka ce kaza, duk kana iya cewa waɗannan abu ne ɗan adam yake jin daɗin sa a duniya. To aljannan nan da Allah ya alƙawari akwai ƙoramu na waɗannan, tajri min tahtiha al-anhar, wato ƙoramu na gudana na duk abin da kake so. Ukuluha da'im, kuma abincin aljanna ba mai yankewa bane, da'im ne. Da'im bi ma'ana baya ƙarewa, daɗin sa baya yankewa, sha'awar sa bata katsewa, ɗanɗanon sa baya canjawa. Ba irin in ka sai abu ka ajiye kafin gari ya waye ya canja, ba haka bane. A'a, ukuluha da'im, abin aljanna, abincin aljanna in an baka baya baka cewa ka ci kaƙo su cikin ka ya cika, a'a sai kawai in ka ga dama ka ci, in ka ga dama ka bari. Sannan dan ka ci baya cewa, ba a cewa misali yanzu ya canja an ka bari zuwa an jima dan, a'a ba haka bane. Shi aljanna daban ne, abincin aljanna ma'ana layin katsai, baya ƙarewa, baya yankewa. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sallar a kutufi sai yake cewa Allah ya yi masa abin nan hijabi, ya ga aljanna har ya miƙa hannu kamar zai ruko. Aka ce Rasulullah, me kake da ka miƙa hannu? Ai kamar in ruko ne in bi da gidan aljanna, da na ruko na zo da shi duniya, da za a ce har duniya ta kale baya kai ba zai kare ba har ƙarshen duniya. Domin abincin aljanna baya yankewa shi, ba irin nan bane a ce akwai lokacin da ake yin abin nan zamanin da ake mangwaro, bayan ɗan lokaci ka nema ka rasa, a ce yanzu zamanin da ake kaza, a'a aljanna yana nan dindindin, duk abin da kake so baya yanke. Ukuluha da'imun wa dhilluha, sannan inuwar aljanna ba irin ta duniya ba ce. Inuwar duniya in rana ta ɗaga sai ka riƙa ta karkata kana neman inda garo ko bishiya za ka fake, ko saboda akwai rana. To aljanna babu wannan ranar, ma'ana inuwar ta da'im ce, ita babu rana a gidan aljanna. Bari hatta ka ji ƙona ka riƙa neman inda za ka fake, a'a cikin ni'ima ne, da kuma yanayin da ɗan adam zai rayu cikin jin daɗi. Domin Larabawa bisa al'ada, saboda su suna da zafi a yankinsu, sai Allah ya buga musu misali da inuwa. Duk wanda yake inda yake ake zafi, in ya samu inuwa da ruwan sanyi yake ji, ya samu ni'ima. To gidan aljanna ni'imar da ba ta ƙarewa. Inuwar ta ba irin ta duniya ba ce, in ta karkata sai ka rika bin inuwa kana tafiya, a ba haka. Ita ikulaha da'im wa dhilluha, inuwar ta tana nan dindindin, ni'imar ta ba ta yankewa. Sai Allah ya ce, tilka uqbal ladhina taqaw, to wannan ita ce makoma, shine ƙarshen masu taqwa, mutanen kirki da suka yi imani suka bi Allah. To ga abin da Allah ya aje musu a gidan aljanna, duk abin da za a gaya maka a duniyan nan kana ganin mu so muke mu ji daɗi. Ka samu gida ainihin kankare ne, ka samu iyalai, ka samu menene kaza. To in ka je aljanna duk wannan ba a magana, wannan na aljanna ba irin na duniya bane. Saboda haka wannan shine makoma ta wanda yayi imani da Allah, bai shirka ba, yayi wa Allah da'a, bai sabo ba, ya bi Allah. To ga makomar sa nan, shine gidan aljanna wanda Allah ya bamu misali na abin da ke gidan aljanna na ni'ima. Tilka uqbal ladhina taqaw, masu taqwa wannan ita ce makomar su, ita ce wato ƙarshen al'amarinsu, inda Allah zai sanya su a gidan aljanna. Wa uqbal kafirina nar, amma kafirai waɗanda suka saba wa Allah, suka yi shirka, suka ƙi bin Allah, suka yi sabo, to makomar su ita ce gidan wuta. Allah ya tsare mu, wutar da la yamutu fiha wala yahya, dan wuta ba rayuwa a ciki ba mutuwa, ma'ana zai so ya mutu amma ba zai mutu ba, sannan yana cikin ta shi ba a raye yake ba, saboda musibar da yake ciki ba ta fi kama da mutuwa kanta. Allah ya tsare mu da wuta, Allah ya ba mu ikon yi masa da'a da biyayya, inganta mana imani. Allah ta'ala ya yi mana rabo da gidan aljanna, ya ba mu aminci a wannan duniya, ya ba mu kuma rabo da gidan aljanna a lahira. Allah ya karba mana ayyuka a wannan wata mai albarka, ya yafe mana kurakuranmu. Allah muke tawassuli, muke roƙonsa da sunayensa mafiya kyawu da sababinsa maɗaukaka. Allah ya zaunar da ƙasarmu lafiya, dukkan waɗannan musibu da muke fuskanta a wannan ƙasa Allah ya yaye mana. Allah ya ba mu shuwagabanni na gari, Allah ya ba mu shuwagabanni masu tsoron Allah, masu tausayi. Allah ta'ala ya ɗaukaka addininsa a wannan ƙasa, ya karya kafirci da kafirai. Allah ya ɗaukaka sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya karya bid'a da 'yan bid'a. Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya, ya biya mana dukkan buƙatunmu na alkhairi. Allah ta'ala ya kare mu da dukkan abin da muke ki. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.